Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyana ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin namu na ranar yau Asabar 13 ga watan Mayu shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai.
Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya isa birnin Rome na kasar Italiya domin ganawa da shugabannin siyasa na kasar da ma fafaroma France. Da swahin yawa sabar mayakan Palestinawa sun harbu harkoki zuwa girin Gaza a matsayin martani ga harin bom da wani jirgin Isra'ila ya kai sansanin su. Sojojin gwamnati a kasar Myanmar sun kai sumame akan wani kauye dake lardin tsakiyar kasar, al'amarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 19 cikin su har da yara kanana guda 4.
To kanun labaran kenan. A bangaren rahotanni za ku ji cewa a yayin da wata kotu a Najeriya ta haramtawa hukumar kula da ayyukan kafafen yaɗa labaran kasar ta NBC yanka tara ga kafafen yaɗa labarai, hukumar tana ganin da take
babu wata kasa da za ta bari a riƙa abubuwa babu doka. Ba hukumar NBC kadai ke daukan matakai na tara idan an yi mata laifi ba.
Al'ummomi a kasashen Mali da Burkina Faso na ci gaba da barin gidajensu domin kauce wa tashe-tashen hankula da ke addabar wasu yankunan kasashen. To sai dai manazarta na ganin wajibi ne a dauki mataki na bai daya a yankin Sahel domin tunkarar matsalar.
Ba kasar iyakan nan wanda take iya ceton kanta ita kadai. Sun tafi Benin, sun tafi Togo, sun tafi Cote d'Ivoire. To ya kamata a gama kasashen Sahel da kasashen teku.
Za mu kawo muku wasu 'yan Najeriya da bukatun da take da shi a yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen rantsar da sababbin zababbin shugabanni a kasar. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma za a ji shirin muna a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurare idan da hali, amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum ga cikakkun labarun. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya isa birnin Rome na kasar Italiya domin ganawa da shugabannin siyasa na kasar da ma fafaroma France. Ziyarar Zelensky zuwa birnin Rome na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Russia suka kaddamar da hari a sararin samaniyar birnin Kyiv, babban birnin kasar ta Ukraine, ta hanyar amfani da jirage marasa matuka. Baya ga birnin Kyiv, dakarun na Russia sun kai makamancin wannan hari a kan biranen da ke tsakiya da kuma yankin kudancin kasar, inda suka lalata abubuwa da dama. Sai dai wasu rahotanni na cewa mayakan na Ukraine sun yi nasarar kakkabo jiragen, ko da yake hukumomin sojin kasar ba su fayyace adadin jiragen da suka yi ikirarin kakkabowa ba. Kazalika rahotanni sun ce ba a bada rahoton rasa rayuka ko adadin dukiya da har-haren suka lalata ba. Amma dai wannan shine karo na 6 da Rasha ta kai harahare ta sama a birnin Kyiv ta hanyar amfani da jirage marasa matuka daga kamar wannan wata na Mayu zuwa yanzu. A hannu guda kuma rahotanni na cewa mayakan Ukraine da suka kwashe watanni suna fafatawa a birnin Bakhmut na ci gaba da samun galaba a yankin. Da swahin yau Asabar, mayakan Palestinawa sun harba rokoki zuwa zirin Gaza a matsayin martani ga harin bom da wani jirgin Isra'ila ya kai sansanin su. Har-haren na zuwa ne bayan fadan da ya barke a yankin yamma da zirin Gaza ya shiga rana ta 5. Wasu Falasina guda 2 sun mutu sanadiyar mamayen da Isra'ila ta kai gefen birnin Nablus a bangaren arewa da zirin Gaza, bayan da bangarorin biyu suka yi taho magama a cewar ma'aikatan lafiya ta Falasinu. Kakakin rundunar sojojin Falasinin ya ce mayakan rundunar sun yi musayar wuta da dakarun Isra'ila, har ma rundunar ta nuna wani karamin faifan bidiyo dauke da hotunan fashewar ababe da kuma tashin hayaki a wuraren da Isra'ilan ta kai hari ta sama. Bayan ba da belin sa, tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya isa gidansa da ke birnin Lahore a yau Asabar din nan, biyu bayan tuhumarsa da rashawa da cin hanci, al'amarin da ya haifar da rudani har ma da zanga-zangar kone-kone a wasu sassa na kasar ta Pakistan. wani ayarin jami'an tsaro ne suka kama mustakan a ranar talata da ta gabata bayan da ya bayyana a harabar wata kotu al'amarin da ya sabbaba arangama tsakanin magoya bayansa da jami'an tsaron kamawa tare da tsari tsohon prime minister na Pakistan na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan da hukumomin tsaron sojan kasar suka soke shi daga kausan harshe ko da yake dama ya zarge su da hannu wajen yunkurin halaka shi a bara amma kotun kolin kasar ta ayyana kama shi da jami'an tsaro suka yi a harabar kotu a matsayin haramtaccen al'amari kuma hakan ce ta sanya aka bada belin sa a jiya juma'a
an jima kadan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu a Najeriya bayan babbar kotun tarayya a Abuja babban birnin kasar ta haramtawa hukumar kula da ayyukan kafafen labarai ta NBC cin tarar gidajen radio da talabijin da suka saba dokokinta shugaban hukumar Balarabe Shehu Elela ya ce za su kalubalanci wannan hukuncin na kotu a wata tattaunawa da wakilin mu Umar Faruk Musa
har yanzu da nake ba magana nan ba mu samu kopin wannan shari'a ba tukunna saboda haka muke dan kaffa na yin cikakken tsokaci akan wannan sakamako amma nayi magana ma lauyoyin mu da kuma wato lauyoyin da muke aiki da su a cikin hukumar da kuma lauyoyin da muke dauka a waje don su yi irin waɗannan shari'o ya samu mana wannan hukunci da aka yi daga kotu mu yi nazarin sa sannan mu kai da zamu mai tabbatar ne amma abinda yake da muhimmanci da shine babu wata kasa da za ta bari a rika abubuwa babu doka ba hukumar NBC kadai ke daukan matakai na tara idan an yi mata laifi ba hukumar kasam idan ka zo ka kawo kaya baka dauki kayan ka a lokacin ba za ka ci taranka idan ka zo ka kawo kaya ba abin da aka ce a yi ba akwai tara hukumar shi da fice idan an baka izinin zama a kasa ka wuce lokacin zama akwai tara sai nan DIO ma ko safety akan titi idan kai laifi da su tsaye da kai su ma tara a fasar da ka je ka biya taran nan su ma ai ba kotu ba ne ko dokar da ta kafa wannan hukumar NBC ko ta kafa wannan hukumomi zai mai ga ciki da fice ne rasu da sauransu wannan doka ce ta ba su daman daukan wannan mataki saboda a rage ma kotunan ma aiki ba kuma ya ji ba yu a tafi da su a kotu ba irin waɗannan kananan abubuwa waɗannan hukumomi za su iya yi a kai haka hukumar NBC za ta iya saboda haka a ware hukumar NBC a ce ita kaɗai ba ta yi wannan ba kaga za mu duba muka ne sannan a bar ƙasa sakaka kowa ya faɗi abin da ya ga dama lokacin da aka yi zaben nan idan ba don hukumar NBC ta yi tsayin daka ba da Allah ka san abin da ake ciki mutane sun yi amfani da talabijin da gidajen rediyo suna maganganun da za su iya tada hankalin jama'a kuma jin cewa NBC za ta iya yin tara ko za ta iya tsawatarwa ya sa da dama daga cikinsu suke jan hankalin waɗanda suka gayyata su zo su yi hira da su to idan ka zo ka ce shike nan NBC ba za ki tsawatar ba ba za ku yi tara ba ba za ka yi kaza ba to kaga an ɗauki wani mataki mai haɗarin gaske ke wani tun mai hankali ya san ba wani abu da za a yi murna a kai ba ba wani abu da za a tsalle a yi tarawa a kai kamar yadda wasu ku ƴan jarida kuke so ku yi ba
to amma babu wata hanya da za ku ladabtar da kamfanonin rediyo ko talabijin da suka yi ba daidai ba ko suka saba ka'ida ko suka yi abun da ya karya sharuɗin da ku NBC kuka ba gidajen rediyo ɗin nan ko suka sa hannu cewa za su yi aiki bisa gare su
ba wai tara ne kadai aikin NBC ba mu tara ma ba son ran mu muke yin tara ba sai idan ya zama dole ai muna tsawatarwa muna gargaji muna jan kunne tara yakan kai ba sai in abu ya ɓaci ne ake tara shi ma mataki mataki to banda tara idan kai laifi muna iya rage sa'o'i ko awanni na shirye-shiryen ka in ya kama ma mu ce wannan program da kake yi a dakata da shi fara a yi shi ba ko kuma a ce ma a'a shirye-shiryen ma duk gaba ɗaya a jina shi na sati guda a tafi gidan rediyo na lokaci guda duk waɗannan nau'i ne na irin hukuncin da hukumar NBC ke yi ba wai kawai tara ba ne kuma in abin har ya yi tsamari ma hukumar NBC ta baka wannan lasin hukumar tana da iko da kwace wannan lasin nan kuma kuma ta hana ka gudanar da ayyukan shirye-shirye duk ba wai don son zuciya ba a'a sai don son zaman lafiya da ci gaban kasar mu Najeriya in babu Najeriya ba za a yi watsa shirye-shiryen nan ba
shugaban hukumar kula da ayyukan kafafen yaɗa labarai ta NBC Balarabe Shehu Elela a wata tattaunawar su da Umar Faruk Musa yanzu kuma ga Mahmud da ci gaban labaran duniya
Sojojin gwamnati a kasar Myanmar sun kai sumame akan wani kauye dake lardin tsakiyar kasar al'amarin da yayi sanadiyar mutuwar mutane 19 cikin su har da yara kanana guda 4. Kafofin labarai na kasar sun fada a jiya Juma'a cewa sumaman sojojin a kauyen mai suna Nyong Pintar na lardin Bago na zaman ramuwar gayya ga farmakin da dakarin dake adawa da mulkin soja a kasar suka kai a larabar da ta gabata. Gidan rediyon Free Asia wadda gwamnatin Amurka ke tallafawa ya ambato wani mamba a kungiyar dakarin sa kai na kasar na cewa kashe-kashen ya biyo bayan fadan da ya barke ne tsakanin dakarin sa da sojojin gwamnati da kuma mayakan kungiyar KNL dake tallafawa mayakan nasa a yankin. Ya ce dakarin hadin gwiwar sun hallaka sojojin gwamnati guda 20 kuma suka kama guda 3 a yayin gwabzawar. Wata mahaukaciyar guguwa da ta ceta ta yankin gabar kogin kan iyakar Bangladesh da Myanmar ta bangaren gabas na barazana ga rayukan miliyoyin 'yan gudun hijira da ke yankin. Bayan kwashe kwanaki a yankin Bengal, guguwar wadda aka yi wa lakabi da Cyclone Mosha, akwai hasashen cewa za ta ƙara ƙarfi kuma ta sauka a lardin Bazar da ke tsakanin ƙasashen biyu zuwa gobe Lahadi, a cewar sashen kula da lamuran yanayi na ƙasar Bangladesh. Bazar da ke kan iyakar ƙasashen na Bangladesh da Myanmar ta bangaren kudu maso gabas na dauke da miliyoyin 'yan gudun hijira na Rohingya waɗanda galibin su suka tsere wa farmakin sojoji a Myanmar a shekara ta 2017. Kazalika masana sun yi hasashen cewa guguwar na iya ketawa ta lardin Rakhine na arewa maso yammacin kasar ta Myanmar, inda kimanin mutane miliyan 1,200 ke neman tallafi biyo bayan raba su da muhallin su, a cewar ofishin ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Al'ummomi a yankin arewacin Mali na ci gaba da kurara zuwa sassan jihohin Talabiri da Tawa a jamhuriyar Nijar sakamakon tsanantar ayyukan kungiyar IS, kamar yadda a Burkina Faso ma jama'ar yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga suke tsallakawa zuwa kasar Ivory Coast domin neman mafaka. Wannan ya sa masana sha'anin tsaro sake nanata kiran gwamnatocin kasashen yammacin Afirka da su ƙara zage damtse domin tunkarar matsalolin tsaron da ke ƙara yaduwa zuwa kasashen gabar tekun Guinea, kamar yadda mai fashin baki Dr. Siddiq Abba ya bayyana wa wakilinmu Suleiman Muni Barma.
Gaskiya ne mutane dubu da dabbai sun gudu daga wajen jihar Manaka kasar Mali zuwa Niger wajen Talabiri ko wajen Tawoma, inda suke zato za su samu kariya wadda ta yi saboda kan iyaka tsakanin Niger da Mali cikin kasar Mali babu lahiya ko kadan. In ba Menaka ba da kaman kilo 10-15 kusa da Menaka, sauran gurare duka suna a hannunsu. To shine yasa mutane suka nemi cesha ga zuwa kasar Niger. In ka dauki wajen Burkina Faso ma haka ne, kowane rana ana kai hari kan garuruwa da garuruwa, kuma mutane ba su da kariya. Lalle an dauki mutane sojojin haya kaman mutanen VDP wanda ake cewa, wanda aka dauka aka koya musu buga bindiga kaman kwana 15 zuwa sati 3 saboda su yaki. To wannan duka matakin bai fa aka ci nasara ba, sai ya zama to mutane ba su tsammanin kariya daga nan, sai suka ratsa ko suka zo kasar Niger, kuma wasu kaman daga Burkina Faso mutane da yawa sun gudu sun tafi Cote d'Ivoire ma kuma da sauran kasashe.
Me kake ganin zai iya zama mafitar wannan matsala ta kashe-kashe da ake fuskanta a kasashen Mali, Burkina Faso da jamhuriyar Niger?
Ya kamata mu gane mu za mu ceci kanmu. Akan an kawo Wagner, akan an kawo Rishiya, ba a ci nasara ba sai abun ya ƙara lalacewa ma a nan ƙasar Mali. Saboda haka to wannan abu ba abin ƙarfi da yaji kurin ba ne. Akwai abubuwa kaman aikin matasa, kaman bin hanyar gaskiya, kaman gwamnati yana ba jama'a wasu abubuwa zuwa ruwa, zuwa lakwar, zuwa likita.
bunƙasa karkaran nan inda ake wannan abun sai an sa shi ciki bayan haka kuma sai an gama guyuwa ba kasar iyakan nan wanda take iya cetan kanta ita kadai tunda mutanen nan yanzu suna so su tai teku sun tai Benin sun tai Togo sun tai Cote d'Ivoire to ya kamata a gama kasashen Sahel da kasashen teku in an yi wannan abu za a fara samun nasara amma abu zai dauki lokaci mutane suna zato in aka sai sabon jirage ko aka dauki mutane da yawa za a samu nasara kan wannan abu a'a kidi ya sake sai ya kamata ruwa ta sake in ba haka ba kaga sai abu ga gehe
to amma waɗannan kasashe na yankin Sahel jama'a na zargin wasu daga cikin kasashe na yammacin duniya da goyen bayan kungiyoyin ta'addancin dake wannan aika-aika
wannan ba a tabbatar da shi ba ina bincike kuma Allah bai sa na tabbatar da shi ba kuma mutanen da suke zargin nan ma ina tambayan su so diyawa sai su ce mana tsammani ba su iya cewa ga rana haka an kama a wuri haka an kama abu haka to
ta gaida Dr. Sadiq Abba wani mai fashin baki a tattaunawar su da wakilin Musulmi Mamani Barma idan muka koma Najeriya kuma yayin da ake kammala shirye-shiryen rantsar da sababbin zababbin shugabanni a ranar 29 ga watan nan na Mayu wakilin ma Bauchi Abdul Wahab Muhammad ya jiyo mana ra'ayoyi da bukatun wasu 'yan kasar daga jihar Gombe ga rahoton nashi
ganin cewa a yawancin lokuta 'yan siyasa ne ke bayyana irin abubuwan da za su samar wa al'ummominsu a lokacin da suke yawan neman ƙuri'a daga gare su idan sun zaɓe su a wasu lokutan 'yan siyasan kan kokarta wajen samar da abubuwan da suka yi alkawarin na samar wa al'ummomin nasu kuma takan yi har su kammala wa'adinsu ba su iya aiwatar da abubuwan da suka yi alkawarin samarwa din ba a dangane da hakan ne sun tuntubi al'ummar jihar Gombe domin su faɗa daga bakinsu irin abubuwan da suke tsammata daga wajen gwamnan Muhammad Inuwa Yahaya
sunana Comrade Garba Tela Yarwa Galawa Jilgon muna fatan alheri ga jaha da kuma muna fata tun da linzami ya fi karfin bakin kaza to ya danne zuciyarsa ya taimaki 'yan asalin jihar da ma baki gaba daya shi ne abin da muke son yi a ci gaba daga inda aka tsaya
abin da ake hasashe na tabbata sannan ga cikin gari ko ta ina ana wayarin na ruwa a cikin ruwa nan za mu sha ruwa mu abun nan far bayan wannan ma kuma ga wasu gidaje da aka yi tufafi 150 za a gina su to kaga nan ma al'umman jihar Gombe ne za su yi benefiting
sunana Tukur Muhammad mazaunin jihar alhamdulillah mun masa murna ina roƙon mai girman gwamna ya gyara mana kamfanin cosmopolitan din nan saboda akwai daga cikinmu mu ne masu sharar lambatu da su titi amma a cikinmu akwai gurɓatattu su haɓai zurman yaɗe wanda suke karɓan wasu ayyuka su zo su ɗebe mu muje mu yi kuma su karɓi kuɗi su sa aljihunsu ina so mai girman gwamna ya duba wannan wurin ya yi musu magana ko a shirye su ko kuma su gyara ba biya mu albashi a kankare sai wata ya yi kwana 45 kwana 40 sabanin da ba haka ba ne wasu a haka ma ba su samu kudin su ba haka suka aji aikin su ga gura wasu wata takwas ma ba a biya su ba muna fata kuma mai girman gwamna zai duba wannan abu da idon basira Allah ya taimake shi ya gyara mana wannan wurin
sunana Hauwa da Musaraki ina zaune a unguwar Dawaki a cikin karamar hukumar Gombe to alhamdulillah kamar yanda mai girma gwamna ya zarce a karo na biyu muna da tsammani da bururuka akan gwamnati za a karo na biyu kuma mun san insha Allah ba zai ba mu kunya ba duba da yanda a gwamnatin baya ma mata sun mori wannan gwamnati muna fatan in ya zo shi a tenuwa na gaba wasu riban gwamnati fiye da yanda aka ci a tenuwan da ta gabata
sunana Shefi Idris wanda aka fi sani da Shefi Youth Leader ya magana da zarar an yi zaɓe ba abun da ake fata sai tunanin cewa a yi wa 'yan ƙasa aiki domin cigaban al'umma kuma shi gwamnan muna masa fatan alheri domin cewa ya zo ya yi wa 'yan ƙasa aiki kamar yadda ya yi a baya
da farko sunana Muhammad ne kai a oji gombe shi a mai namurya talaka na jihar gombe ba haka mu dai fatan mu tsakanin jihar gombe na dama matsalar mu ruwa sha ne kuma wannan ma an ɗauko aikin gadan-gadan kuma ana kai kuma fatan mu shi Allah ya sa ya gama yadda ya fara lafiya Allah ya sa ya gama lafiya
shi ma dai gwamnatin Gombe ya ba al'ummar Gombawa da suka sake zaben sa karo na biyu ya yi alƙawarin ci gaba da ayyukan ci gaban jihar
na yi fata alkhairi wa al'umma sannan kuma kamar yadda muka saba za mu ci gaba da yin aika na alkhairi domin al'umma ta samu nutsuwa da gamsuwa bisa abin da wannan gwamnati take yi kamar yadda su ma suka gwada mana kuma insha Allah za mu dafa tabbatar musu cewa za mu ci gaba yadda abin da ya dace ya kamata da mu ci gaba al'umma kuma abu ne gaba sabuwa ce ka ta kawo a gurin mu ba za mu yi kamar yadda muka tsaya
wannan shi ne karo na biyu jere da Muhammad Inuwa Yaya ke shirin kama aiki a matsayin gwamnan jihar Gombe a ƙarƙashin tutar APC. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida na musamman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A makon da ya gabata mun fara wata tattaunawa da Isa Ali mai fafutukakki a yasar a birnin Accra game da wasu alƙaluma masu daga hankali da hukumar ƴan sanda tattar na mutane da suka mutu a cikin hatsarin ababen hawa cikin watanni ukun farko wannan shekara da suka kai 544. A tattaunawar mu mun kai inda ta tambaye shi ko ta wani fanni ne yake gani ya kamata hukumomi su mai da hankali wurin dakile yawan hatsarin da ke sanadiyyar hasarar rayuka da kuma raunata al'umma.
To san ce mu kungiyoyin da muke zaman kanmu kenan NGOs mu dai mun ci gaba dai muna ta ayyukan mu shine ababen da zamu yi duka ne sai dai muna kira hankulan jama'a da gwamnati da shi dokan da muke da shi na road regulation ayi kokari ayi amfani da ta sosai inda an samu ayi amfani da ta sosai zamu samu ci gaba sa'annan na farko kenan sa'annan na biyu kuma yanzu da muke magana kuma cikin kiran da muke yi yanzu muna da wani sai mu ce wani sai mu ce officin gwamnati wadanda ke register motoci kenan da anke kiran su DVLA Vehicle Licensing Authority kenan su ma yanzu sai ce su ma sun kira hankulan jama'a kaman cikin watan ga su ma za su zo kan titi iya so su so makama mototin da sai mu ce ake amfani da shin da ba iya an register ta da kyau ba wannan na nan sa'annan na biyu kuma mototin da ake amfani da tanda take dokan passengers da yafi mu adadin da anka ce ta duki wannan kuma za a kama wannan mota sa'annan kuma an bar jama'a sun san da zama kama kain da kake tuka mota da baka da license ne baka da takardar da ke baka hanya kai amfani da kai tuki kenan baka da driving license kuma kake tuki za su anshi wannan mota ne su seize wannan mota ba amfani da wannan mota sa'annan kuma kain da kuma kake amfani da license din da karfin ta bai kai wannan mota ba kuma za a anshi motar nan saboda shi da ikon Allah wannan mataki duka muna kiran gwamnati ai amfani da shi in an soma mun samu ci gaba sosai cikin rage sai mu ci hasari kan mota mu dai zaman kanmu banda wannan ba abin da kuma za mu yi kuma mu ma muna da matsala sosai saboda wanga karantar wanda muke za mu yi ga kuma da zaman da muke da gwamnati ga duka sai da sai mu ce sai da arziki wannan kuma mu ma gaskiya matsala ya zo ba mu samu wannan arziki kuma mu yi wannan advocacy campaign saboda kamata ne mu yi ta tunasar da gwamnati kamar a'a lokaci ya kai an amfani da wanga doka ko ma ai amfani da wanga doka mun ci gaba mu ma muna tunasar da gwamnati gwamnati za ta yi amfani da shi sa'annan kuma sai mu ci gaba kuma muna falkar da jama'a saboda mun gane cewa kama an kai doka ba je kasa an falkar da jama'a ba ba su gane ba su san ma kama akwai wani doka haka aha wannan kuma muna cikin wannan aiki da ikon Allah inda taimako ya zo mu ma sai mu karasa da wannan aiki
shin akwai wani haɗin gwiwa da hukumomi da kuma kungiyoyin da ke neman an kiyaye hatsarin ababen hawa akwai wani haɗin gwiwa da kuke yi da takwarorin ku da kasashen waje wato counterparts ku na kasashen waje na Africa ko kuma na kasashen duniya ma baki daya shin akwai wani ba haka
mun ka duba mu haka kungiya na da ake kiranta Insula kenan Institute of Leadership and Development muna aiki da jami'an nukin duniya kenan shine United Nations kuma mun ka duba kuma cikin United Nations kuma kungiyar da ke kulawa da shane sai mu ce hasari kenan accident da sauransu shine World Health Organization Ghana muna aiki da wannan office sosai muna aiki da shi sa'an nan kuma muna aiki da that is a global road safety action plan kenan akwai takarda na aikin da duniya duka kowa ke amfani da shi yanda za a yi a magance ko a yake hasari kenan kan motoci da rasa rayuka so muna amfani da wannan global action plan to don inde gaskiya muna so mu samu ci gaba kamata ne mu ma mu yi amfani da shi saboda mun ka duba yanzu takardar duniya kenan na ci gaba na development da ake kiranta sustainable development goals SDG kenan ita ma tana kiran kungiyoyi gwamnati da jama'a su hada hankulan su su hada arziki su yi kokari yaso a magance hasarori kenan accident kan titi yaso a samu ci gaba muna harakoki da su sosai kuma ai kowanne shekara su ma kowanne shekaru dai su ma suna iya su duba ababen da ke faruwa cikin garuruka baki daya in sun ka duba sai su gaya mana nan yafi mu aiki ko ma nan yafi mukama so insha Allah muna aiki da wadannan kungiyoyi misali United Nations sannan kuma da World Health Organization sannan kuma muna aiki kan sustainable development goals
to madalla anan ne kuma zamu dakatar da tattaunawa da Isa Ali shugaban hukumar Islaf mai fafutukkiya ya tsara a kasar Ghana har sai sabon mako idan Allah kai mu ya zama lejin bakon namu Isa Ali da daukacin ma'aikatan sashen Hausa musamman Dadi Balawe da ya hada mana sautin shirin Baba Yakub Makere ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
ta gaida Baba Yakubu Makeri da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa birnin Rome na kasar Italia domin ganawa da shugabannin siyasa na kasar da mafafa Roma Francis Ziyarar Zelensky zuwa birnin na Rome na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Russia suka kaddamar da hari a sararin samaniyar birnin Kyiv babban birnin kasar ta Ukraine ta hanyar amfani da jirage marasa matuka baya ga birnin Kyiv da karin na Russia sun kai makamancin wannan hari a kan biranen da ke tsakiya da kuma yankin kudancin kasar inda suka lalata abubuwa da dama da asubahin yau asabar mayakan Falastinawa sun harba rokoki zuwa zirin Gaza a matsayin martani ga harin bomb da wani jirgin Isra'ila ya kai sansanin su Araran na zuwa ne bayan fadan da ya barke a yankin yamma da zirin Gaza ya shiga rana ta biyar. Bayan ba da bailin sa tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya isa gidansa dake birnin Lahore a yau Asabar din nan. Biyu bayan tuhumar sa da rashawa da cin hanci al'amarin da ya haifar da rudani har ma da zanga-zangar kone-kone a wasu sassa na kasar ta Pakistan. Wani ayarin jami'an tsaro ne suka kama Mr. Khan a ranar Talata da ta gabata bayan da ya bayyana a harabar wata kotu al'amarin da ya sababa arangama tsakanin magoya bayansa da jami'an
To ba da lamar saurari da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawe da ya kula mana da sauti ya kuma ba da umarni tare da injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fata alkhairi ma assalam